أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مسلمي ما سكلمو da sauraronmu ta kafar wato abin nan yaɗa labarai wanda za mu ce Sunna TV ta EKS, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Sannan muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bada iko aka buɗe wannan kafa ta yaɗa labarai. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma wannan aiki albarka, kuma Allah ya sa ya ɗore. To, da yake wannan shine darasi na farko da za mu gabatar a kan maddodi da suka shafi Al-Qur'ani, waɗanda muke son in Allah ya ba mu iko ya muna tsawon rayuwa za mu bijiro da darussa waɗanda suke da alaƙa da Al-Qur'ani da izinin Allah. To, insha Allahu ta'ala, a yau za mu yi bayani koko maudu'in da za mu ɗauka na farko kan Al-Qur'ani shine maudu'i na al-jam'u bainan nusus, shine yadda ake haɗa nassoshi. Yadda ake haɗa nassoshi, domin rashin fahimtar nassi zai kai ka ga yin kuskure wajen aiki da nassi. To, shine za mu yi amfani da waɗansu littattafai guda biyu, waɗannan littattafan sun kawo nassoshi da dama na Al-Qur'ani waɗanda ake ganin kamar sun ci karo da juna, duk da yake Al-Qur'ani wato ba zai ci karo da juna ba a haƙiƙani, sai dai a zahiri a fahimtar ɗan adam. Malamai sun yi ƙoƙari sun yi bincike akan wannan. Sannan kuma ko hadisai idan suka inganta ba za su ci karo da Al-Qur'ani ba ko su ci karo da junansu. Zan yi amfani da littattafai guda biyu. Na farko, littafin babban malamin nan Al-Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti, wato yana da littafi Daf'u Ihamil Ittirabi an Ayatil Kitab. Na biyu kuma, littafi As'ilatu wato Al-Qur'anil Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. To, waɗannan malaman sun kawo matsaloli da dama a cikin littattafansu, musamman idan muka duba shi Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi ya kawo tambaya 1200 da wani abu, Muhammad Al-Amin Shanqiti shi ma ya kawo matsalolin da sun zarta 200. Insha Allah ta'ala za mu danyi bayani kan waɗannan marubuta da kuma asalin wannan ilimin, domin wannan ilimin yana da fage ne guda biyu. Fage na farko abinda suke kira ad-dirasa at-ta'siliyya, shine wato ka'idodin ilimi waɗanda malamai suke tafiya akan su wajen jam'i tsakanin nassoshi. Na biyu kuma shine ad-dirasa at-tatbiqiyya, shine a ɗauki kowace aya a ga yadda za a fitar da wato iskali rikicin da ke ciki. Na farko, Muhammad Al-Amin Shanqiti mutumin ƙasar Murtaniya ne, daga biladu Shanqit. Wato, an haife shi hijira tana da shekara 1325, miladiyya 1907. To, wannan babban malamin ya yi rayuwarsa a ƙasar Mauritania, sannan ya je a ƙasar Saudiya, a can ne Allah ya yi masa rasuwa. Allah ya ji kansa da sauran musulmi gaba ɗaya. Ya rasu hijira tana da shekara 1393, 1977 kenan miladi. To, wannan shine kaɗan daga cikin abin da za mu ɗance. Littafin kuma sunansa Daf'u Ihamil Ittirabi an Ayatil Kitab, duk da yake suna cewa an Ayatil Kitab. To, abu na gaba wanda ya kamata mu tattauna a kansa kan wannan mas'ala shine cewa in an ce an samu iskali a tsakankanin ayoyi, to ya kamata a ce wato an san dalilin da yasa aka yi wannan. Sannan kuma ya kamata mu san tarihin wannan ilimin, waɗanda suka yi rubuce-rubuce a cikin wannan ilmi. Da haka za mu ɗauko waɗansu daga cikin waɗanda suka yi rubutu kan wannan mas'ala daga cikin malamai, don saboda a san abin ba yau ba ne ya fara. Idan muka duba wanda ya muqaddima akan wannan littafi tahqiqi na Kursi Malik Abdullah, yake cewa idan aka duba za a samu malaman da suka yi rubutu akan wannan, kuma za mu samu waɗannan matsaloli tun ba zamanin sahabbai idan ma muka duba tun zamanin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aya za ta yi iskali ga sahabbai su koma ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi musu bayani kamar lokacin da aya ta sabka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm a cikin suratu wato abin nan al-an'am sahabbai wannan ya dauki hankalin su domin an ce sai waɗanda suka yi imani busu hada busu garwaya imanin su ba da zalumci alhali ko babu wani mutum wanda zai iya cewa shi ba zai yi zalumci ko mi karancin sa ba wannan ya ba su tsoro sai suka je suka tambaye manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya musu cewa abinda ake nufi shine da zalumci nan ma'ana ash-shirk domin yazo a cikin suratu luqman inna ash-shirka la zulmun azim kenan wannan tun zamanin manzo iskali yana iya zuwa ga waɗanda ma suna da imanin sannan kuma wato suna da ilimin sun san larabcin amma kuma iskali yana iya zo musu dan haka ba wani abu ne sabo sannan kuma yin wallafe wallafe a cikin wannan idan muka duba Ibn Abbas akwai mas'aloli da ake kawowa waɗanda suke as'ila ne Nafi' ibn al-Azraq an gane ko waɗanda aka yi masa tambayoyi ya bada amsa akan waɗansu ayoyi wanda Imam al-Bukhari ya kawo waɗannan kuma tahqiqin da malamai suka yi sun nuna cewa waɗannan tambayoyin sun inganta sannan akwai Imam Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi wanda ya mutu hijira tana da shekara 150 wato shi ma akwai mas'aloli da ya kawo wanda Abu Husayn al-Malqi shi ya ruwaito waɗannan littafin at-tanbih wa ar-radd ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah sannan akwai Muhammad al-Mustanir an-Nahwi wanda ake kira Imam Qutrub wanda ya mutu hijira tana da shekara 206 wato Qutrub aka ce sunan wani kwaro ne karamin kwaro malamin sai sanya masa suna Qutrub sannan kuma idan muka duba akwai ar-radd ala al-mulhidin fi tashabuh al-Qur'an na Imam wato abin nan wato imam al-Qutrub shi wannan littafi sannan imam Ahmad bin Hanbal wanda imam ahli sunna wal jamaa wanda ya rasu hijira tana da shekara 241 wanda kuma ɗaya ne daga cikin manyan malamai na al-madhahib al-fiqhiyya ya yi littafi ar-radd ala az-zanadiqa wal jahmiyya sannan kuma daga cikin waɗanda suka yi wallafe wallafe akwai imam ibn qutayba ya yi ta'wil مشكل القرآن وانده كما شيبا ما تكين القرآن با حتى كين حديث ينا لتأويل مختلف الحديث سننكما إذا مكروبا أكوي أبو الحسين المضطي وانده كما تكين للتافن سا وانده يقباتا وانده مكي بيان سا سننكما أكوي إمام الباقلاني وانده شي أبو الحسين المضطي يامت هجراتنا لشكرة غري أكو دسبا إنده بكوي سننكما إذا مكروبا إمام الباقلاني wanda ya mutu hijira tana da shekara 403 yayi littafi al-intisar lil-Qur'an sannan kuma daga cikin waɗanda suka yi wallafe wallafe kan yadda za a hada nasoshi wato wannan ba wai shike nuna duk abin da suka faɗa ba babu kuskure tana yiwa ya zama to akwai kuskure dan haka daga cikin su akwai Abdul Jabbar al-Mu'tazili al-Qadi Abdul Jabbar wanda ya mutu hijira tana da shekara 415 sannan wato littafin sa shine tanzihul qur'an anil mata'in wato a tsarkake alqur'ani daga soke-soken da aka yi masa sannan daga ciki akwai abdullahi al-khatib al-iskafi wanda ya mutu hijira tana da shekara 420 ya littafi durratut tanzil wa ghurratut ta'wil fi bayan al-ayat al-mutashabihat fi kitabillahi al-aziz sannan daga cikin waɗanda suka yi wallafe wallafe akan wannan akwai imam ibnu hazm wanda yake al-andalusi wanda yake dan mazhaba ne ta zahiriya wanda bayan wanda ya kafa mazhabat Dawud az-Zahiri sai Imam Ibn Hazm wanda aka sani wanda duk malamai masu bincike kan fiqh sun san sa yana da littafi al-Muhalla bil Athar wanda ya mutu hijira tana da shekara 456 yayi littafi ar-Radd ala Ibn Nighrila al-Yahudi wani mutum ne wani bayahudi dan dauke wadansu ayoyi sannan abin nan ya ba yahudi ne dan saboda ya nuna cikin alqur'ani akwai ayoyin da suka ce karo da juna an gane ko sannan daga ciki akwai littafi na imam an-naisaburi wanda ya mutu hijira tana da shekara 555 sunansa bayanul haqq sannan kuma wato abin nan afwan wato bayanul haqq an-naisaburi sunan malamin ne ya mutu hijira tana da shekara 555 durarul kalimat ala ghurar al-ayat al-muhima litta'arudi washubuhat. Daga ciki waɗanda suka yi rubuce-rubuce akwai akan wannan ko kuma suka gitta ma irin waɗannan shubuhohi akwai Imam Fakhruddin Razi mai tafsirul kabir wanda ake kira mafatihul ghaibi kamar da suke cewa amma ba ana nufin gaibi ba irin wancan a gaibi a lokaci ne abin da ya boyu nan shine ake nufi ba wancan gaibi ba wanda Allah subhanahu wataala dai ya san shi. Imam Razi ya mutu hijira tana da shekara 600 da kuma wato 6 cikin tafsirin sa yayi bayanai duk inda yazo akan ayoyi duk da yake wasu malamai sun ce wani lokacin zai kawo shubha amma wajen raddinta sai ya kasance yayi raddi wanda yake takaitacce wanda bai isa ba. To dama kuma kamala Allah din yake da kamala cikakka. Daga ciki akwai Izzuddin bin Abdussalam wanda ake kira Sultanul Ulama wanda ya mutu hijira tana da shekara 660. Akwai littafin sa Fawaid fi Mushkil al-Qur'an, an gane ko? Sannan daga ciki akwai Abu Ja'far bin Zubair al-Gharnati mutumin kasar Andalus kenan wanda ya mutu hijira tana da shekara 708 a cikin littafin sa Mallaku at-Ta'wil al-Qati' bi Dhawi al-Ilhad wa at-Ta'til fi Tawjih al-Mutashabih al-Lafz min Ayat at-Tanzil. Daga ciki akwai Sharafuddin ar-Rayyan wanda ya mutu hijira tana da shekara 770 wanda yayi Ar-Rawdur Rayyan fi As'ilatil Qur'an. Sannan daga cikin malaman da suka yi bayani kan wannan akwai Al-Imam Az-Zarkashi wanda ya mutu hijira tana da shekara 794 a cikin littafin sa Al-Burhan fi Ulumil Qur'an, wanda littafi ne sananne ga duk wanda yake bahasi a cikin Ulumil Qur'an, yayi fasali a cikin wannan littafi a cikin nau'i na 35 ma'rifatu muhim al-ikhtilaf. To sannan kuma daga ciki akwai babban malamin nan wanda ya shahara da rubutu Al-Imam As-Suyuti wanda ya kusan dai yayi bincike ko in ce yayi rubuce-rubuce cikin mafi yawancin fannoni na addinin musulunci, wanda mutumin As-Suyuti ne wato a kasar Misra jiha da ake kira As-Suyuti, wanda ya mutu hijira tana da shekara 911 a littafin sa Al-Itqan fi Ulumil Qur'an, wanda yayi fasali a cikin wannan littafi cikin nau'i wato na 48 wato wanda yake cewa fi mushkilihi ay mushkilihi shi Al-Qur'an, ayoyin da ake ganin suna da iskali wa muhimi al-ikhtilafi wa at-tanaqud, wanda yake nuna akwai al-ikhtilaf sabani wa at-tanaqud da kuma kamar warware wa juna tsakankanin ayoyi. Daga ciki ƴan uwa musulmi akwai Zakariya al-Ansari wanda ya mutu hijira tana da shekara 926 wato a littafin sa Fathur Rahman bi kashfi ma yaltabisu fil Qur'an, an gane ko? Sannan kuma daga ciki akwai Ibnu Aqila wanda shi kuma ya mutu hijira tana da shekara 1150, yayi littafi Az-Ziyadatu wal Ihsan. Littafi Az-Ziyadatu wal Ihsan sai yayi babi ko fasali an-naw'u al-khamis ba'da al-mi'a, nau'i na 500 kenan ilmu ma awhama at-tanaqud wa at-ta'arud, kenan ya kamata mutun ya san abinda yake nuna ma mutun kamar akwai sabani ko tufka da walwala a cikin al-Qur'ani yadda za a warware shi. Yace walaysa bi mutanaqidin wala bi muta'arid, kenan wannan ba wai ayoyin sun ci karo da juna bane a hakikani, wato a zahiri ne mutun yake ganin wannan amma malamai suna yi masa bayanin me ake son a ci. Sannan kuma akwai Shahabuddin Al-Alusi wanda babban malamin tafsiri ne, ya mutu hijira tana da shekara 1270, yayi littafi Ruhul Ma'ani tafsirin sa. Sannan kuma daga cikin malaman da suka yi rubutu akan wannan shine Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri, Kashmir yankin Pakistan, wanda ya mutu hijira tana da shekara 1353 mushkilatil Qur'an ko mushkilatul Qur'an, littafi wanda yake mushkilat al-Qur'an. To idan muka duba wannan bayani ne akan magabata da suka yi rubutu akan wannan, dan zaka ga wadansu suna nuna cewa wannan tariqa ce ko hanya ce wadda take ta yan bid'a a kawo nasi a ce akai wannan nassin ya kamar ya ci karo da wannan ayi bayani kan shi, wani zaka ga ya nuna cewa kamar wannan abin sabo ne kawo shi akai. To idan muka duba ƴan uwa musulmi bayan wannan za mu ga cewa littattafan tafsiri ma wannan mun kawo kamar waɗanda suka fidda fasali ne ko babi wanda bai hana cikin tafsirin alqur'ani zaka ga waɗansu malamai idan suka zo kan wata aya za su yi bayanin wannan wagga aya akwai iskali a cikin ta amma kuma ga irin yadda za a warware ta to idan muka duba kuma bayan wannan akwai rubuce-rubuce da aka yi bincike a jami'o'i na musulunci na duniya waɗanda sun zo bayan wato ta'lif na Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti rahimahullah wa rahimallah jami' al-muslimin akwai wani bincike da aka yi al-bayan fi daf'i at-ta'arud al-mutawahham baina ayati al-Qur'an wato Muhammad Abu An-Nur Al-Hadidi an gane ko wannan shi ma ɗaya ne daga cikin binciken da aka yi akwai wani kuma da ya littafi da'wat tanaqud baina nusus al-Qur'an al-Karim tarihuha wa mu'alajatuha sunansa Abdul Jabbar Hamdu Hussein Sharara kulliyatu tarbiya a Basra a kasar wato Iraqi an gane ko wanda kuma matba'atul ma'arif ya tatabbuga wannan an yi wannan binciken ne a Baghdad wato 1984 daga cikin waɗanda kuma suka yi bincike a jami'o'i akwai ayatul aqida allati qad yuhimu zahiruha at-ta'arud wato ayoyin aqida kawai ya dauka shi wannan mai bincike wanda kamar misali wani zai dauki ko cikin hadisi akwai wanda ya dauki hadisi na sahihul bukhari da sahih muslim wanda suke nuna ta'arudin su a cikin wato al-aqida kaga akwai mutum zai dauka wani fanni ko ya dauki wani babi ko ya dauki wani ilmi kenan wanda ya gabatar da wannan bahasin shine Khalid bin Abdullah Dumayji ad-Dumayji an gane ko wanda binciken an gabatar da shi tare da Hayat bint Hamd al-Muhamidi da Hannan bint Rafi' al-Umri tab'a ta Darul Hadi an-Nabawi a Darul Fadila to sannan kuma daga cikin wato bincike shine muhimul ikhtilaf wa at-tanaqud fi al-Qur'ani wa wato ara'ul ulama fi risalatul magister ce wadda aka gabatar a kulliyatu usuluddin a jami'atul azhar a 1979 wanda ya wannan bahasin shine muhammad ibrahim abdul al ishrafi na doktor muhammad abdul mun'im alqai'i daga ciki kuma yan uwa musulmi akwai wani bincike da aka gabatar akan wannan shine muhimul ikhtilafi wat tanaqud fil qur'an alkarim risalatu magister a qismul kitab was sunna a kulliyatu ad-da'wa wa usul ad-din a jami'atu ummul qura a makka wanda wannan binciken an gabatar da shi al-hijra tana da shekara 1408 wato wanda ya gabatar da wannan bahsin shine yasir ahmad ash-shimali wanda ya masa ishrafi shine doktor wato mus'id abdul mu'ti an-nabrawi to sannan kuma daga ciki akwai da'awi at-ta'inin fil qur'an al-karim fil qarn ar-rabi' ashar al-hijri war radd 'alayha wannan kuma yayi kamar raddi ne akan waɗanda suke suka a cikin waɗansu ayoyin al-qur'ani amma sai ya danganta ta da wani lokaci tunda ya ce fil qarn ar-rabi' ashar kina a karni na 14 wanda fage ne wanda musulmi ya kamata a ce sun yi kokarin yin bincike a kowane zamani domin a kowane lokaci ana samun makiya waɗanda suke son su kawo shubha a cikin alqur'ani kenan ba abu bane wanda za a ce wa ya tsaya sannan muna da Abdul Muhsin bin wato Mut'ib al-Mutairi an gane ko wanda Darul Bashair al-Islamiyya ita tabbuga wannan littafin nasa sannan kuma akwai littafi Daf'u at-Ta'arud al-Mutawahham baina ayati al-Qur'ani al-Karim fi al-Aqida wannan shi ma littafi ne wanda yake nuna cewa abubuwan da ake gani kamar sun ci karo da juna a cikin alqur'ani bincike ne kan yadda za a hada su yace dirasatun tafsiriyatun tahliliyya kenan bincike ne wanda aka yi a cikin ilimin tafsiri ma'ana za a yi bayanin ayoyi kuma a yi tahlilin su wato dai bayan daya a rarrabe al'amuran yadda mutum zai gane akwai Rajab Batal Muhammad Ahmad shine ya gabatar da shi a kulliyatul adab a Manufiya a ƙasa Misra wato miladiya shekara ta 2011 daga cikin waɗanda suka yi littattafai akan wannan wato shine raddu muftarayatin ala al-islam ad-doktor Abdul Jalil wato Ash-Shilbi wanda yake a Darul Qalam Beirut yayi raddi akan nasara waɗanda suke suna akwai ayyukan suka ci karo da juna musamman a kasar Lubnan tunda Beirut nan kasar Lubnan ce can akwai kristoci da dama wanda tasirin wato istimar mulkin mallaka na Faransa ya bayyana a wannan kasa kwarai da gaske domin kristoci sun yawa a cikin wannan kasar to ƴan uwa musulmi dalilin da yasa duk da yake wadanga bayanai wani zai yi mamakin yadda aka jero su to amma shi amana ta ilmi da kuma mas'aloli na ilmi suna bukatar ka san waɗanda suka gabace ka a cikin ilmi sannan ka san zamaninka don ka gina abin da zai zo gaba da yawan dalibai abin da yasa suke samun matsala a cikin al'amura na ilmi sai su je su yi bincike sai suna ganin su sun kai karshen ilmi amma sun manta cewa binciken nan da suka yi littattafan da suka yi amfani da su wajen rubuta bincike ba su ne suka rubuta su ba ya kamata kada su yi inkari su yi musu su kafirce mu kokarin magabata ko kuma wanda zai iya zuwa ya ji an yi bayani kan wani abu ya zabure ce ai wannan abin ba gaskiya bane ai bid'a ne bai da asali bai da tushe a cikin addinin musulunci to sannan kuma nukta kafin ta karshe wanda zamu yi bayanin ka'idodin da ilmin yake tafiya akan su in ya so sannan mu shiga cikin ayoyi daban-daban don al'amarin da yake da muhimmanci akwai ɗaya daga cikin waɗansu masu bincike ya ga littafi na Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti to sai yayi kokarin cewa malam ya yi littafi amma kuma wannan littafin da yayi babu wanda ya gabace shi wato a cikin wannan littafi ana kiransa Ustaz Ahmad Muhammad Jamal to dan haka yayi taqibi akan kitab Daf'u Iham al-Ittirab an ayi al-kitab musamman ya bayyana waɗansu nuktoci guda biyu yace idda'u iham at-tanaqud wa la qa'ila bihi kaman malan Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yayi idda'a in cewa akwai tufka da walwala cikin ayoyi alhali babu wanda ya fadi wannan to kun ga rubuce-rubucen da muka fada akan abubuwan da suka gabata ya nuna cewa wannan magana ba gaskiya bace wanda kuma ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban Sheikh wanda Atiya Salim yayi tsaye yayi raddi kan waɗannan abubuwan da ya faɗa babu lokacin da zasu yi ba sai mun tsaya batun da dai na farko dai mun faɗi dalilan da suka sa abun ba gaskiya bane kuma na biyu duniya da yadda kace sai ka samu wanda bayyi da kai ko yake son ya nuna kai kuskure ko dan ya nemi girma ko suna da wannan ko kuma abin da ya kama da haka Allah shi ya san niyoyi wallahi a'lam tana yiwa da kyakkyawan niyyayi na biyu yake cewa wato malam ya kawo idda'in tanaqud babu wanda ke da shi yace al-israf fi idda'in nasakh ma'ana malam ya kawo ayoyin da ke cewa an shafe sun yi wa waɗanda ya kawo kenan ba gaskiya bane to dan haka waɗannan dai duk al'amurra ne zaka iske komi iliminka komi ta kawakka tunda aka yi suka zuwa ga alqur'ani aka yi suka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma aka yi suka zuwa ga annabawa aka yi suka zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan aka yi suka zuwa ga sahabbai malamai duka an yi suka zuwa gare su haka duniya ta gada zaka iske duniya babu wanda ya tsira daga bakin mutane komi ta kawakka komi imaninka zaka iske mutane sun yi kokarin suka zuwa gare ka Allah kai mana mai kyau to ƴan uwa musulmi sai littafi na biyu wanda shi kuma na Muhammad as'ilatul qur'an al-majid wa ajwabatuha min gharaib ayat tanzil wanda akwai tambaya 1236 na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir bin Abdul Qadir ar-Razi شيخنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي اللغوي الفقيه المفسر الأديب أصله من الري وزار مصر والشام كنم أصلين سادة غريني سننكم يازير تك أصم مصر لتتفند سكي بياني كان ترجمة سأكوي الأعلام نا الإمام الزركلي دكم معجم المؤلفين نا عمر رضا كحالة سنن أبنن كشف الظنون ده هداية العارفين وان ده كما تاريهن سا سن كاو كمار ياموتو هجراتنا ده شكرا لريشد ده ستين انغاني كو كما دي ابن سكا فتا وان سكما سن كاوشي واتو ياموتو هجراتنا ده شكرا لريشد ده ستين ده شدا المهم ده تاريفين وان نمالمي وان سكما سن تي ياموتو هجراتنا ده شكرا لريشد ده ستين ده تاكوس ko kuma bayanta da kadan an dai yi sabani kan lokacin rasuwarsa saboda tana yiwa a ji labarin rasuwa a wancan lokaci da babu damar da za a tantancewa da an cewa ne ya rasu tana yiwa a ce yarhamuhullah ba irin yanzu ba da ake iya yin bincike a gano to duk da yake dai wannan ba shine yake damun mu ba abin da yake damun mu shine abin da ya rubuta ko da ma bamu san wanda ya rubuta ba mu gani shin akwai kuskure ciki ko kuma babu kuskure ciki shine abin da ya dame mu don haka wannan littafin nasa yana da kyau musamman tahqiqi na Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi dan kasan Misra malami mai kokari akan bincike musamman a ilmin hadisi da sauransu shi kuma wannan littafi tahqiqi na Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi wanda kursi na Al-Qur'an Al-Karim na ulumihi da Jami'at Malik Al-Saud wato yana da kyau mutun ya samu wannan tab'a domin akwai bayanai masu muhimmanci kan littafan da suka yi bayani kan wannan da sauran abubuwa to idan muka duba shi wanda mun fadi iya adadin ayoyin da ya kawo sai shi kuma Al-Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti zamu ga a cikin littafin sa ya kawo mas'ala ne 242 shine adadin mas'alolin da ya kawo shi kuma wannan ya kawo mas'ala 1236 to abu na karshe wanda zan kawo shine cewa idan kaga iskali yazo akwai hanyoyin da malamai suka bi suka nuna ga yadda ake hadawa domin kaidodi suna taimaka ma dalibi idan ka san kaida yana yiwa koda nassin da za a kawo maka babu shi cikin littafai misali to idan ka koma maka'idodin malamai da taufikin Allah zaka iya fita to wannan shi addalin da yasa zan kawo wannan bayani saboda bayanai ne masu muhimmanci ga dalibai kafin mu shiga cikin karatun mu ga dangadan mu rinka daukowa ayoyin muna bayanin wannan to idan muka duba kalma ta at-tanaqud ita kanta an gane ko shine tana nufin warwarar juna domin naqada shine yana nufin an warware abu naqada yanqudu an gane ko da dadum ba da dalum ba domin an ce naqada da dal yana nufin naqada shine bada abu kuɗi shi yasa ake cewa naqadan kenan a bada kuɗi ko kuma naqada yayi suka izuwa ga abu amma an kace naqada yana nufin an warware abu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu wato abin nan suratul an-nahl yake cewa wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafan tattakhizuna aymanukum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min umma kaga wala takunu kada ku kasance kallati naqadat ghazlaha ka koma cikin littafaina asbabun nuzul zaka ga wata mata ce wanda ake mahaukaciya ce malamai sun kawo tarihin ta sai tayi wato zare ta kare shi sai kuma ta warware shi bayan yayi kyau to kenan sai kalma ta naqad asalin ta tana nufin warware abu to warware wannan shi wancan zaren da ta yi ko sakar da ta yi abu ce wanda ake gani to haka ne ake ganin fin kamar waɗansu ayoyi ma'anonin su sun warware juna ko wasu nassoshi in hadisai ne ko aya da hadisi idan sun hadisin ya tabbata ana ganin kamar sun warware juna sai malamai suka bi hanyoyin da za a bi a taimaka ma dalibi ya gane to malamai sai suka kawo ka'idodi waɗansu ka'idodi suna da alaka da ilimi na usulul fiqh da usulul tafsir an gane ko waɗansu kuma daga ciki suna da alaka ne wato da ilmu qawaid waɗanda malamai suka kawo fil aql to da haka zan kawo duka guda biyu da abin da kuma watakila zai bayani zai iya karuwa dan kada mutun ya ji na kawo bayani ya koma cikin littafai bai iske shi gaba ɗaya haka ba tana yiwa ni ne saboda bukata ta kara wani sharha ko bayani zan kara don a gane wallahu ta'ala a'lam malamai suke cewa idan aka ce maka an samu tanaqudi an gane ko kafin ma wannan shin shi tanaqudi da alaka shi da at-tadad akwai maganganu da dama tsakankanin malamai waɗansu daga cikin malamai suka ce at-tanaqudu fil aqwal shi an ce tanaqudi cikin magana da magana wannan magana ta warware wannan at-tadad kuma suka ce fil af'al shine a cikin ayyuka ne ake samu at-tadad to amma waɗansu malamai suka ce a cikin ko ne ana iya amfani da wata kalma a wajen waɗanta a wajen wata sannan kuma wani lokaci akwai abin da ake kira al-ishkal za ku ga waɗansu malamai sun sa mushkilul qur'an saboda iskalin shine abin da ya rikitar da kai to shi ko tanaqudin shine zai sa maka iskali dan mu fahimci wannan sai kuma ashubah ya an ce ashubah shubha shubhan nan tana yiwa ta zo ma ne ko ko wani kafiri ne ko wani musulmi shubha ta zo masa yake son kai masa bayani shi yasa za ku ga malamai suna kawo ko sunan shubha wani lokaci ko su kawo sunan iskali daga ashkala yushkilu iskalan domin shakalin abu shine zatin sa ko kamarsa to ya an samu wani mai kama da shi kaga wajen bambanta su za a samu matsala an gane ko to shine dai abinda malamai suka yi bayani kan waɗannan kalmomin don saboda dalibin ilimi tana yiwa yazo ya iske su ya kasa gane menene ake nufi da su. To sai malamai suka kawo kaidodi guda takwas. Zan fara da kaidodi wadanda ana gina su ne akan ilmul kalam, saboda ilimi na aljadal wal kalam yana da kaidodi wanda kuma ba haramun bane ayi aiki da wadannan kaidodin mutukar ba su saba ma wani nassi ba. Ina fata an fahimce ni. To da haka sai malamai suka kawo wadannan baitutuka da zan kawo suna cikin littafin wato mafatihut tafsir na ustadu doktor Ahmad al-Khatib, dai ne daga cikin manyan malaman Misra wanda ya karanta a Saudiya in ban manta ba a Jami'ar Malik Saud, ya littafi mafatihut tafsir, sannan kuma yana da littafi ma a cikin irin wannan fanni na kama ayoyin da ake ganin sun ci karo da juna wanda sunan littafin izalatul ilbas an kalami rabbin nas. To wannan kadan ya kawo baitutukan a cikin littafin sa. Malamai suke cewa fi tanaqudi min ash-shuruti wahdatun thamani, wahdatu al-mawdu'i wal-mahmuli wal-makani, wahdatu ash-sharti wal-idafati al-juz'u al-kullu al-quwwatu wal-fi'lu aydan wa akhiran az-zamani. Kinan idan aka ce an samu tanaqudi a cikin abubuwa, to ta hanya guda takwas ne ake samu sa. Zamu bada misalan su. Na farko fi tanaqud min ash-shuruti wahdatun thaman, ma'ana ya zamanto sun ci karo cikin abubuwa guda takwas. Wahdatu al-mawdu', idan aka ce al-mawdu', ba za mu fahimta ba, amma saboda kamar suna magana ne akan ilmu al-jadl wal kalam, nan idan a larabci zamu dauka sai mu ce al-mubtada. Misali, an gane ko al-mubtada ana kiran sa mawdu', saboda mawdu'ul qadiyya ne a wajen wato masu ilmu al-kalam. Kenan yanzu in nace Muhammadun jaa, kuma nace Muhammadun lam yaje, kaga mubtada din duka iri ɗaya ne. To in nace yazo bai zo ba, kaga dole a samu tanaqudi. Amma idan da za a samu sabani nace Muhammadun jaa Ibrahim lam yati, babu matsala, domin Ibrahimu daban, Muhammad daban. Ina fata an fahimci ni. To abu na biyu kuma sai al-mahmul. Al-mahmul shine khabar. Ina fata an fahimci ni. Yanzu misali, idan nace Muhammadun jalisun Muhammadun qa'imun, to kaga Muhammadun jalisun kuma Muhammadun qa'imun, kenan Muhammadu yana zaune, Muhammadu kuma yana tsaye. To kaga ittihadin waɗannan abubuwan sun sa ba za a iya yiwa ba a hada su. Amma idan ya zamanto mahmulkin ba ɗai bane, yanzu in nace Muhammadun ustadun Muhammadun qari'un, to kaga da qari'un da ustadun babu wata matsala, domin mutum yana iya zamanto wa qari'i kuma ya zamanto wato ustad. Sannan abu na uku, wahdatul mawdu'i wal mahmuli wal makan, da kuma wuri, ya zamanto wurin ɗai ne, to kaga nan ma za a iya samun matsala. Yanzu misali, idan muka ɗauka muka ce Muhammadun fi Makka, Muhammadun fi Niger, Muhammadu yana Makka, Muhammadu yana Niger, to ai Makka wuri ce. To idan lokaci guda muke nufi, to wannan abin ba zai taɓa yiwuwa ba, mutum ɗan adam ɗai ya rabu gida biyu. Amma yanzu misali, idan ya zamanto wurin ya bambanta, to kenan babu matsala in dai lokacin ba guda ba ne. Ina fata an fahimce ni. Domin bai yiwuwa mu ce mutum guda zai iya rarrabuwa a cikin wurare guda biyu. Amma idan ya zamanto misali muka rarraba wuraren, to babu matsala, abubuwan suna iya kasancewa. Ina fata an fahimce ni. Yanzu misali nace Muhammadu yana da rai, Muhammadu ya mutu, to ina nufin yana da rai a wani lokaci, yana wuri gari kaza, yana mace an sashi cikin kabari wuri kaza, kenan wurin ya bambanta, babu wata matsala. Sai suka ce wahdatu sharti, shine zamanto sharadi in ya zamanto daya. Idan sharadi ya zamanto daya, dole sai an nemi ta yadda za a yi ya bambanta, domin in sharadi ya zo guda abin bai yi ba. Sai nace wato misali, ina haɗu da ɗalibi nace najaha fi akhir as-sana, yayi ya ci jarabawa a ƙarshen shekara. To idan aka zo sharadi guda ne, inishtahada najaha, idan yayi kokari ma'ana zai ci nasara, illam yajtahid la yanjah, idan ko bai yi kokari ba ba zai ci nasara ba. Kidan kaga nan babu matsala in sharadin ya bambanta. Sai wahdatul idafa, al-idafa abinda ake nuhi da al-idafa shine zamanto danganta abu zuwa ga wani abu. Kun ga yanzu in muka ce kitabullahi muna nufin an yi idafa kitab zuwa ga Allah alqur'ani misali to idan nace Muhammad misali Abu Ibrahim Muhammadu baban Ibrahim na to bayyuwa shi Ibrahim ya zama to baban Muhammadu ina fata an fice sai zai zama to uban wani Muhammadu can daban amma ba wanga Muhammadu ba wanda yake baban sa to kenan nan ma idafa bai dace ta zama to wato ta haduri guda ba sai aljuz'u alkullu ya an ka ce aljuz'u da alkullu shine abu ya kasance wato ta hanyar ya rarraba ta gaba daya domin kullu shine gaba daya juz'u sashi to idan ya zamanto abu aka ce shine duka kuma shine rabin kanshi kaga ba zai taba yiwuwa ba amma yanzu misali ina iya cewa abu kaza gaba daya din sa kaza ne amma kuma rabin sa kaza ne to kaga shi rabin nan shi ya nuna cewa ba duka ake nufi ba amma yanzu idan nace gidan nan yana meter 200 kuma gidan nan gaba daya din sa yana meter 150 kaga hankali ba zai yadda ba domin ka dauko kullu da kullu na ka hada amma idan anka ce dukkan sa meter ko mita 400 rabin sa 200 kaga babu wata matsala idan fata an fahimce ni sai malamai suka ce alquwwatu wal fi'lu alquwwa da larabci ana fassara ta da karfi karfi alfi'lu kuma shine aiki to amma nan ba shi ake nufi ba abinda ake nufi an ce alquwwa shine wato abinda ya riga ya afku alfi'lu ana nufin abin nan mai iya afkowa ne shine abinda ake nufi anan yanzu in nace muhammadun hayyun muhammadun mayyitun muhammadu yana raye kuma muhammadu ya mutu ko muhammadu mayyitun ah to kaga da cewa yana raye da cewa ya mutu ai sun ci karo da juna to amma hayyun a yanzu an gane ko bil quwwa amma mayyitun bil fi'li dan dukkan dan adam zai mutu ina fata an fahimce ni misali idan na dauki katako nace hadhihi shajaratun wannan icce ne to ina nufin shajaratun bil quwwa canda ta ka kasancewa amma bil fi'li a hakikanin yanzu yanzu katako ne ina fata an fahimce ni kamar kaga dalibin ilimi kace wannan malami ne a'a kana nufin zai zan malami amma kuma bai zan malami ba shine alquwwatu wal fi'lu to ana hankalta ma wannan wa akhiran az-zaman sannan kuma da karshe shine az-zaman zamani abinda ake nufi da zamani idan kace na ci kaza kuma kace ban ci kaza ba misali sai a tambaye ka me kake nufi in kace a na ci kaza da safe amma da marece ban ci ba babu wani matsala to yana daga cikin abin da yasa da yawa daga cikin dalibai suke kuskurantar da nasoshi wani lokaci saboda busan irin waɗannan ka'idodin ba shi yasa za ku ga wata aya musamman babin naskhu aya wata aya ta zo ta halatta wani abu wata aya sai ta zo ta haramta babu matsala waccan wanda ta halatta a wancan lokacin yana matsayin halat a wannan lokacin kuma yana matsayin mi yana matsayin haram babu wani cin karo da juna balle waɗanda suke suka zuwa ga naskhu a cikin alqur'ani kamar yahudawa da waɗanda suka yi kama da su malamai sun ci gaba da bayani kan wannan mas'ala saboda muhimmancin ta nake son na ƙara yin bayani wato akan shi suke cewa idan ana son a gane abubuwa sun ci karo da juna akwai abubuwan da ake kallo na farko za a kalli alkammu alkammu daga alkammiya an gane ko shine kamar adadin abu a san adadin ya bambanta ko bai banta ba na biyu alkaifu alkaifiya ta yadda abin ya faru sannan kuma abu na uku aljiha ta fuskar da aka dosa tana yiwa wannan ya doshi gabas wannan ya doshi yamma to kaga ai babu matsala koko adadin su ya bambanta koko kaifiyar yadda aka yi su ta bambanta to wannan zai taimaka maka wajen gane inda nasoshi suka sama gaba shi yasa ni dan yi fitar da waɗannan ka'idodin saboda ɗaliban ilimi yana da kyau su fuskanci irin waɗannan abubuwa to a ƙarshe kuma zan kawo waɗansu bayanai da waɗansu malamai suka kawo waɗancan ba kowa yake gane su ba saboda suna da alaka da ka'idodin ilimi masu wahala sai malamai suka ce akwai abin da kamata ɗalibin ilimi ya gane idan aka ce abu gashi muhal ko abin da ake kira mustahil abin da bai yiwuwa to da shi da tanaqud ba ɗaya suke ba domin shi muhalun in an ka ce abu mutanaqid ne to akwai lokacin da ba abin da ake kira bane wato impossible da English ko impossible wani lokaci yana yiwuwa shi tanaqudi cikin sashin shi akwai abin da ke yiwuwa yanzu misali mutumin da yazo ya faɗi magana ta gaskiya sannan yazo yayi ƙarya daga baya hada su sai suka warware juna to kaga waccan wanda ya faɗa ta farko idan da ba a hada ta da wannan ba da ba impossible bane ya abu ne mai yiwuwa amma bayan an hada su ne za a cewa ƙarya da gaskiya ba sa haduwa muhalul ne domin wadansu da suna cewa duk abin da an muhal shine mutanaqid ba gaskiya bane akwai lokacin da gaskiya ce za a hada da ƙarya to amma idan ita gaskiya aka warware ta aka maida ta gefe za ta iya zamantowa ita gaskiya ce can kuma ƙaryar tana matsayin ƙarya amma hada su shine zai warware juna ban sani ba ko ƴan uwa suna fahimtar wannan ka'idodin ne waɗanda kilan sai ɗaliban ilimi waɗanda suka yi zurfin ilimi na dai iya kokari na wallahu ta'ala a'lam to malamai na ulumul qur'an da na ilmu tafsir da kuma malamai na usulul fiqh galiban da malamai na usulul hadith a babi ne yadda ake hada hadisai sun kawo ka'idodi waɗanda su ne za mu fi fahimta su ne a karatunmu za mu fahimta sosai za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya na farko ɗaya daga cikin ɗalibai da ake kira Yasir Ash-Shimali ya kawo waɗansu daga cikinsu kuma akwai waɗansu malamai waɗanda sun kawo waɗanda ba waɗannan ba zan yi ƙoƙari iya gurgurdon halina in kawo abin da ya sauƙaƙa. Na farko suka ce idan aka ce akwai cin karo da ayoyi kafin a hada su ana buƙata a san sababi to na farko shine an-naskhu wato shine shafewa a samu nassin da ya shafe a samu nassin da aka shafe domin wannan aya ta zo ta ce halat wannan ta zo ta ce haram kinan kaga babu ta hanyar da za a hada su a gane ingantaccen ma'ana sai an gane cewa wato wannan ita ce ta shafe wannan wanda a ilimin tarihi malamai sun yi annasikh wal mansukh da dama zaka iskil annasikh wal mansukh na malam wani da malam wani sai dai abinda ake son dalibin ilimi ya fahimta can magabata wani lokaci in sun ce annaskh suna nufin at-takhsis shine kebance wani nassi wato fadin ma'ana wani nassi a dan kebance ta sai kai hattara annaskh bainal mutaqaddimina wal mutaakhirin malamai sun yi litattafai akan wannan da dama dalibin ilimi zai neman su dan yayi karatu ko ya bincike akan su na biyu sai al-ijmal wat tafsil wata aya tazo da abu a dunkule sai wata aya tazo ta fayyace menene ake son a ce to wanda tazo da abu a dunkule idan baka binciki wanda ta fayyace me ake son a ce ba to adan ba zaka iya samun matsala wajen bincike na al-qur'ani shine madan su malaman tafsiri suke ce ma al-ijmal wat tafsil ko al-ijmal wal bast wata aya tazo da wani abu a dunkule sai wata aya ta fassara me ake nufi da wannan abin zan bada misali saboda wani dalibin ilimi in ba an bada misali ba ba zai gani ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara ya ce yayi alƙawali da annabi Musa kwana 40 wa idh wa'adna Musa 40 laylatan kaga kwana 40 Allah ya ce to amma kwanan nan 40 shin jere suke koran rabi sai suratul a'raf ta yi bayanin cewa a'a daga farko ba 40 bane kai tsaye duf'atan a'a da suna rarrabe ne sannan da aka ƙara mishi wato wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla kaga suratul a'raf ta zo da bayanin afayyace wannan na dan ba dalibin ilimi misali ne sai al-itlaq wa at-taqid shine wata aya ta zo da itlaq ta zo da abu asaki to amma idan ana son a fahimci hakikanin shi to sai an kuma mu zuwa ga aya wadda ta yi masa kaidi misali shi ma zan bayar a gurguje saboda daliban ilimi aya a cikin suratul baqara ta zo ta yi bayanin bashi sai ta ce in za ayin kafa shaidu wastashhidu shahidaini min rijalikum ku shaidadda shahidaini masu shaida guda biyu min rijalikum ne daga mazajenku to amma alhali ku idan muka duba shaida tana bukata adalci wa ashhidu dhawai adlin minkum kenan sai mu ce to nan an ce shahidaini amma ba ko ne mai shaida ba dan ba makaryaci shaida abu ne wanda musulunci bai yadda da shi ba to kaga sai kai taqidin sa sai kuma ikhtilaful hukm shine hukuncin ayoyi ya bambanta misali idan muka duba zamu iske wata aya ta bambanta da wata ta hanyar hukunci idan muka duba alqur'ani ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma barau da barauniya a yanke hannayensu sannan kuma aya ta alwala ta ce wato faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq ku wanke hannayenku wato zuwa abin nan gwiwa hannu to kaga ba a can idan za a yanke hannun barau a zo har ga gwiwa hannu saboda mi saboda hukuncin nasu ya bambanta. Ina fatan ana fahimta ta. Daga ciki sai malamai suka ce ikhtilaful waqt shine sabanin lokaci, wanda mun bada bayanin shi shima. Wani lokaci Allah subhanahu wataala ya ce ayi abu kaza, wani lokaci Allah subhanahu wataala ya bambanta. Can farkon musulunci an ce idan za mu yi yaki da kafirai to adadin musulmi ya zamanto musulmi guda zai iya tsaye akan adadi goma. In yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200, mutum 20 suna iya rinjaye mutum nawa, mutum 200. Kinan kaga ashe a can farko mutum zai iya tsaye akan mutum goma na kafirai. Daga baya sai Allah ya canza wannan hukunci, kaga ikhtilaful waqt kenan. Al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa. Ka gani yanzu Allah yayi, fa in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200. In an samu mutum 100 sai su rinjaye mutum 200 kenan. Kaga yanzu an maida sabati akan mutum bibbiyu. Sai ikhtilaful mahall, ya zamanto an yi ikhtilafi akan wurin da za hukuncin ya bambanta. To daga nan za a samu bambanci, domin mi? Domin mahallin da za a aza wani hukunci ba nan ne za a aza wani hukunci ba. Misali idan muka dauka aure, an ce mu auri ƴaƴa. To kaga a musulunci yin aure an umurce ka, amma kuma hukuncin auren ba da shi da hukuncin auren boya ba. Kaga dole nan auren sai zamanto dukkan shi a musulunci halat ne, amma auren mace ba da shi da auren baiwa ba. Kaga ikhtilaful mahall kenan. Nan za a samu mahallin da wato hukuncin ya zo nan ba wuri guda bane. Kinai an samu sabani, shi yasa zaka ga ma haddin baiwa fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al azab zai bambanta. Sai ikhtilaful mawdu', misali kuma ikhtilafi na mawdu'in da ake magana kan shi, yana yawa wannan mawdu'i yana magana ne wagga aya tana magana kan kaza, wannan aya tana magana kan kaza. Kinan kaga idan wani hukuncin su ya zo, idan ba an samu dalili a shar'anci ba wanda ya nuna duk hukuncin iri ɗaya ne, dole za a bambanta shi. Domin ba za ka ɗauki hukuncin wani hukunci ba a musulunci ka azama wata kissa ko a wani hukunci. Wannan malamai sun kawo shi saboda mu gane yadda ake haɗa nasoshi, abinda malamai da suka kawo a gurguje. To anan kuma waɗansu malamai sun ɗan ƙara wani abu, shine at-ta'arud bayna al-aam wal khaas. Wagga aya ta zo ta ce kowanne mutum an ɗora mai kaza, sai a ce kuma daga baya an cire wani. Misali an ce mutane musulmi su fita a yaƙi, ina fata an fahimce ni, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Amma yanzu sai muka iske an cire waɗansu, laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahtharun. Sai kuma misali daga cikin abin da ke kawo irin waɗannan shine at-ta'arud bayna al-umumayn. A aske wannan aya ta zo am, wannan aya ta zo am, to anan kuma sai an samu wato haduwar nasoshi da am da am. Misalin da zan bayar, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya fifita bani Isra'ila akan dukkan kowaɗanne al'ummomi. Misali ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al'alamin. Al'alamin kowa ya shiga ciki. Alhali ko zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma sai an ka ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. To annas yana nufin dukkan mutane, al'alamina yana nufin dukkan talikai. To yanzu ya zamu yi da bani Isra'ila da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanne ne yafi wani? To sai malamai suke cewa babu matsala, su bani Isra'ila waɗansu malamai sun ɗauki lokaci, lokacin da anka ce an fifita su babu wata al'umma wadda ta kai su. Daga baya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta zo, waɗansu suka ce a'a ai al'alamina koda bamu zo ba muna ciki. To amma za a kalli misali su an ce musu ku je ku yi yaki, suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila, su ko al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce sami'na wa ata'na, su ko dan suka ce sami'na wa asaina. Kiran ku kawo wanda yake sami'na wa ata'na yana gaban wanda yake cewa sami'na wa asaina. Yan uwa musulmi, saboda lokaci yana dan matsowa, shine kuma akwai al-maqasid al-qur'aniyya, ina daga cikin abin da ke sa ana samun sabani. Wato nassi yazo karara, amma idan aka bincika akwai wani abu wanda ke nuna cewa ba haka ake nufi ba. Misali za mu ga cewa al-Qur'ani ya zo ya nuna cewa idan ka shiriya to ba sai ka yi wato abin nan ba, ba sai ka yi wa'azi ba. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum. Kaga wani zai fahimci wannan ayat cewa kawai ba sai kai wa'azi ba ma kana iya ka daina tunda Allah ya ce in dai kai ka shiryu shikenan amma ya manta da cewa yin da'awa abu ne wanda yake wajibi akan al'umma wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf nukta ta karshe yan uwa saboda lokaci ya matso shine cewa idan mutum yana son ya karanci wannan ilimin to yana iya duk inda ya samu iskali ya koma kan fanni misali kaga in fannin yana da alaka da ma'ana ka koma cikin tafsiri in yana da alaka da ulumul qur'an ka koma cikin ulumul qur'an in cikin larabci na ko balaga ko nahwu ko sarfu in hadisai na karibi wadan mai hadisai na ake ganin ka sun ci karo da aya shin sun inganta ko ko busu inganta ba in aqida ne ka koma babi na aqida idan kuma zamanin nan ne wasu turawa suka kawo ko wata aya ta ilimi wanda alqur'ani ya ƙaryata ta sai ka koma zuwa ga fanni kenan yana da kyau karatun wannan ilimin ka gane daga ina ne iskalin ya samu asali sannan yana da alaka da wani fanni ko ko tana yiwa aya guda tana da alaka da fanni daya ko biyu ko uku ko abin da ya kama da haka kenan sanin fannin zai taimaka maka ka san yadda zaka hada waɗannan nasoshi ɗan uwa musulmi lokacin mu ya kare dan haka dai na da yi wannan bayani ne saboda ya zamanto shine matashi ya gare mu sai kuma darasin mu na biyu insha Allah za mu hada waɗannan littattafan tare da kokarin yin bayani da baiwar da Allah subhanahu wataala ya yi muna insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh